أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أكن wannan آية من البركة wannan سورة 33 سورة الأحزاب آية wadda ta kasance ta 57 za mu tashi insha Allah a wannan yammaci wanda ya kasance 7 ga Ramadan a hijira 1443 wanda ya dace da miladiya wato 8 ga watan 4 a cikin miladiya 2022. Allah tabaaraka wa ta'ala ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu, kasani wadannan da suke cutan Allah su cuci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan cutarwa wato cutarwa ne ta fiskoki daban-daban, kamar dama yadda Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce mana wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kaseeran, da sannu zaka ji cutarwa ta fiskoki guda biyu, ta wanda suka zamanto ahlul kitabi wanda aka ba su littafi kafin zuwan kai yahudu da nasara, da kuma wanda suka zamanto majus wato wanda suka zamanto mushrikan larabawa wadanda su dama ba su da addini ba zo wani littafi wato wasu taba ganin ainihin wani manzo wanda aka turo musu zuwa gare su kai tsaye ba, to zaka ji abubuwa na cutarwa daban-daban. Sai dai wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a, idan kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah to cutan mai cutarwa ba zai cutar da ku ba. To wannan sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kariya akan irin waɗannan abubuwa na cutarwa. Malamai sun yi maganganu da dama akan wannan gaba. Wasu sun ce cutarwa ne wato alama la yaliqu bi jalalihi, abinda zai zamanto bai dace da halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Misali mutum ya masa wani irin furucin da zai zamanto kamar wani mutum adi, kamar wani mutum kawai wanda ya zamanto ba kowa ba, to wannan haramun ne. Saboda haka ya zamanto ko kiransa za a kira sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'da, kada ku sanya kiran manzon Allah kamar sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke kiran ƴan uwanku. Saboda haka yanzu a kira shi dole a hada masa da annabta ko da manzanci sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan haka idan akwai cutarwa a janibin maganganu da suka jefa masa har yanzu na maganan sahirun ko sha'irun ko kahinun ko muftar, wannan duk abubuwa ne da suke dangana masa sallallahu alaihi wasallam, cewa abinda aka zo da shi ai wani dabo ne kawai, ba wani magana ne wanda ya zamanto sabiti tabbatacce ba. Na biyu wani lokacin sukan ce sha'irun, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma allamnahu shi'ra, ba mu koya masa waka ba. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya waka, abinda ya zo da shi kuma ba waka ba ne. Wa huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minu wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkaru, kuma ba magana ne na kahana ba. Me kahana? Bokanci. Maganan ba na bokanci ba ne. A'a, to na menene? Gaskiya ne, wato abu ne wanda ya zamanto gaskiya ne, milladun hakimin alim, wanda ya zo daga Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka wani a cikin su wanda ya zamanto ya san sihiri, ya san waka, ya san bokanci, ya san menene da ya zo ya ji Qur'ani sai ya ce wallahi wannan abun ba waka ba ne, kuma ba bokanci ba ne, kuma ba abin da ya shafi sihiri bane. A'a, to menene? Yace dai akwai wani abu a ciki, wato ya gane dai akwai wani abu na shirya a ciki, amma saboda abin da suke dauke da shi na kishin tasubanci na dangi da kuma kishin abin da suka doro a kai, to shikenan sai suka tafi akan haka. To wannan cutarwa bai takaita da waɗanda suke cikin wajen musulunci ba. A yanzu akwai waɗanda suna iddiyayin sun ƴan uwa ne musulmi a cikin da'ira ta musulunci, amma za a ji maganganu na kazanta yana fitowa akan harshensu, akan janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma janibin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Arabi al-Maliki yace a duk waɗanda suka cuci manzon Allah a duniya, babu wanda ya cuci manzon Allah kamar wanda ya suka a cikin nasaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har mutum ya jima yana da itikadin cewa ai manzon Allah iyayensa ma suna wani wuri can daban, shi kuma yana ga wato 100% yana da yakinin cewa shi zai samu rahman Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan ba karamin ainin cutarwa bane, cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qadhi Iyad ya gaya mana cikin Ash-Shifa, yake cewa man sabban nabiyya aw abahu aw tanaqqasa martabatahu aw shatamahu aw tanaqqasa martabatahu fa hukmuhu indal a'imma al-qatl. Duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wanda ya aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ya muzanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hukuncin sa a wurin a'imma jagorori na addini shine hukuncin kisa. Saboda haka wata rana jakar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wani ya aibata, amma sahabbai suka zare ta kubba jakar, saboda jakar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana hawa, saboda kai yadda muka sani wa yarkabu hayanan jawadan wa marratan himaran wa hinan rajulan yataqallu. Wata rana ya hau ingarman doki, wata rana ya hau jaki, wata rana ya tafi da kafa, wato yana mai cicira sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske. Idan mutum yana da wani abin da ya kasance bai da tabbas a kai, indai a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya kame ko kuma yi tambaya a masa bayani, yayi amfani kuma da bayanin da aka masa. Amma idan ya tafi akan cewa yana ga in yayi hakan kaman wato wani zai ainihin bayyana wani abu ne wanda ke nauyi a zuciyarsa na kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to karshen abun ba zai yi kyau ba, kamar yadda wannan aya ta gaya mana, la'anahumullahu fid dunya wal akhirati, Allah ya la'ance su. Ma'anan kalmar la'anatu aba'adahum an rahmatihi, Allah ya nisanta su daga rahamarsa, ya nisanta su daga rahamarsa. Dama rahamar Allah gaba ɗaya ai mazalan Allah alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kuma shine wa rahmati wasi'at kulli shay, rahamarsa ta kewaye da komai da kowa, yana cin amfanin wannan ainihin rahama. To duk wanda ya kasance yake cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da furuci ko da wani itikadi a zuciya, ko ma a aikace, ko ma a yi magana, mutum ya sake wata magana da ya ce ai cewa ai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne, magana ne wanda za ka ganta kalimatu haqqin urida biha batil, wato magana ne a zahirin ta gaskiya ne, mutum ne sallallahu alaihi wasallam, inna ma ana basharun amma yuha ilayya, ana mini wahayi, kai ana maka wahayi. Sannan kuma Muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba kaman kowani mutum ba, kaman yadda dutsen yaqutu dutse ne amma ba kaman kowani dutse ba. To wannan sai zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya gaya wa al'umma, yace lastu ka hayatikum, ni ba irin ku bane. Lokacin da manzo Allah yake azumin saumul wisal, sahabbai suka ce za su yi koyi da shi, wani irin azumi ne wanda manzo Allah zai kwana uku sallallahu alaihi wasallam awa 72 yana azumi ba sahur ba buɗe baki. Wasu suka ce za su gwada, manzo Allah ya ce kada ku gwada, saboda lastu ka hayatikum, ni ba irin ku bane, ana abitu inda rabbi yud'imuni wa yaskini, ina kwana wurin ubangiji na kan ce da ni ya shayar da ni. Kaga anan a wannan gaban kawai manzo Allah kai tsaye yace lastu ka hayatikum, ni ba irin ku bane. To in dai mutum gaskiya yake nema ba dai son zuciya ba, wannan kadai ya wadace shi. to mu tsaya kware da gaske mu kiyaye janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan mu'amala a cikin dukkan mu'amala a karatun mu na jiya mu ga wani ne fa ya kudurta kudurtawa yi cewa in manzo Allah ya koma ga Allah zai aure Sayyida Aisha abin da ya kudurta a zuciyarsa kenan amma wannan abin ya zama fitina Shaykhul Islam radiyallahu anhu yace san da yayi tafiya da kafa daga Madina zuwa Makka yayi san da yayi azumi yayi yanta bayi guda 60 san da ya bada dawakai da kayan hidimarsu na zuwa jihadi guda 10 san da yayi abubuwa masu yawa wai duk yana tawassuli da wannan Allah ya yafe wannan tunanin da yayi abin da ya tunan Allah ya yafe to wannan saboda haka lokacin da wani daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai yi manzo Allah difa'i saboda an yi manzo Allah wani abu da ake kira hija'u hija'un nan wato zambo ne zambo wanda suka san yadda mawaka suke wato za ka ga an muzanta mutum wato ta wurare mabambanta to lokacin da za a yi wanda daga cikin sahabbansa yace to zai musu raddi wanda ya dace da su sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ka je ka samu Sayyidina Abubakar ya gaya maka ya karanta maka nasaba na Larabawa domin shi Abubakar masani ne akan dangi kaza sun hadu da dangi kaza ta ina wadannan sun hadu da wadannan tawuri kaza domin ta wurin yin raddin kada ka je ka taba nasabata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da su Amr ibn al-As zai tafi gwamna a Misra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya musu wani irin huduba na musamman yace kar ku manta garin surakanaina ne domin maratul kibliya yar misra ce duk da kaga ba ku yangarsa ce wanda aka yi sadaka da ita aka samu Ibrahim al-Mu'azzam amma yace to a kiyaye masa alfarman surakanansa idan manzo Allah zai bada circular akan maganan surakanansa akan iyayensa fa nan kuma ya za a yi to saboda haka ana wani lokaci shi yasa ake yawan kuka akan wasu abubuwa wasu sun je sun tsokano wasu fitintinu waɗanda a zahirin lamari su ne ma fitinan ba ma irin fitinan wani rigiman abin ta ya yi tsada wane ne waɗannan fitintinu waɗanda ake kaman ba komai ɗin ba su ne fitinan yawa domin sha Allah tabaraka wa ta'ala in dai an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai na iya faruwa na intikami na azaba ga wannan al'umma la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nisanta su da rahama duniya da lahira wa adda lahum azaban muhinan kuma Allah ya mustattalin azaba ma abuciyar walakanci wato azaba wanda ya zamanto azaba ce ta walakanci Allah ya ce zai yi to wanda kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance yana da abu biyu yana da iko dai kenan ikon nan wanda ta zamanto mutlaka wallahu ala kulli shay'in qadir na biyu kuma in an ce mutum a duniya za a kama shi a masa hukunci ko wani azaba yana iya dan canja wuri ko zakara ya bashi sa'a ya samu ko ya bar gari to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a filin tashin kiyama ya masharil jinni wal insi in istadatum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan in akwai wani wanda yake ga zai kaucewa ko zai gujewa hukuncin Allah Allah ya ce to ya bada dama ya gudu ya za a yi kenan ba yadda zai yi filin tashin kiyama sahu 120 ne sahun al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda 80 ne saura guda 40 sune sauran al'ummu gaba daya bayan su sauran aljanu ne suka kewaye mutane bayan mutane mala'iku ne suka kewaye ta ina mutum zai tsallake bayan da zai tsallake ai kawai in ka ga ya tsira to shikenan ya tsira amma in bai tsira ba kuma to shikenan wannan kuma wani abu ne da ya canja saboda haka sai dai ya yi hakuri da abin da ya zamanto hukuncin da ya faɗi ya fada a kansa Allah yake allazina yuzunu mu'minin
wallazina yuzunu al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا
نعم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا والذين يؤذون المؤمنين waɗannan da suke cutar da mu'minai wato suna cutar da mu'minai da mu'minai maza da mu'minai mata wato kal munafiqin kamar wanda suka zama to munafikan nan na Madina wa ahlul ifki da masu ainihin kirkiran ƙarya su dangana irin wanda suka taba cikin mutuncin sayyida Aisha wanda mun karanta a suratul nuri wa da kuma wanda suka zama to ba abuta wato rike da wani fasadi kaba'ira maimuna maimuni na zina waɗannan dukansu Allah tabaraka wa ta'ala ce a munafukai da waɗanda suka zamanto suka cikanda irin waɗannan suna taba mutuncin mu'minai da mu'minai maza da mu'minai mata shi musulunci yana kare wa musulmi abu biyar ne yana kare masa addininsa yana kare masa rayuwarsa yana kare masa dukiyarsa yana kare masa mutuncinsa shani iyali kenan sannan yana kare masa kuma hankalinsa wannan abin da musulunci yake karewa kenan ko wannan sai zamanto duk abin da zai shafi musta sunan mu'mini abin ya bata masa suna to sai zamanto sai Allah ya sa hukunci akai mai tsanani saboda haka ne Imam Malik amma da yake cewa inda mutum zai shiga halatul iftirar hali na matsi ya zamanto dole sai ya ci mushe ya dau mushe yana ci amma sai ya zo kusa da gari ta yadda akwai gonakan rogo da sauransu wanda ana iya daukan su a ci a rayu shikenan yace in mutanen garin ba su masa wahamu su masa wani wato a rinto a cikin lamari ba to ya dan debi abinda yake rogo ko wani abinda za a iya ci ya ci ya tona rami kuma ya binne abinda yake tare da shi na wannan mushin da ya taho yake ci a hanya don kar wani ya ga kaza soyayya ya ce ai lafiya kalau bai san kazar ba ta kirki bace to in ya zo karyayar ya tona ya binne amma Imam Malik yace idan yana shakkan mutanen garin za su masa wani wauta su ce to ai dama an saba mana sace sace saboda haka shi da yazo din ma ba maganan yunwa bane ya saba ne a kama shi a je a masa haddi a yanke masa hannu Imam Malik yace to kada ya taba kayan su ya ci gaba da cin mushin sa saboda in an masa haddi kaga wani abu ya faru na nakasa a cikin rayuwarsa ba ma a rayuwarsa kadai ba har zuriyarsa sai an yi wani magana akan cewa ai shekara kaza yayi kaza an masa abu kaza to duk abin da zai zamanto cutarwa akan abin da ya shafi matsayi na mu'mini wato ko mu'mina mace to kiyaye wannan abun ake yi saboda ya zamanto an samu sakamako a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ai bigairi maktasabu ba tare da abin da suka dauka ba ai bigairi jinayatin ba tare da wani laifi ba wato in laifi ne aka yi to nan kam shikenan amma in ba laifi aka yi ba wanda ya zamanto za a bayyana to an hana a muzanta mumini a bata masa suna ko kuma masa kage ko yarfe ko wani abu da ya kama da haka a cikin mu'amala bigairi maktasabu faqadi ihtamalu buhtanan hakika sun dauki ƙarya wanda ya zamanto taurin jifan waɗanda suka zamanto wato kubutattu wanda ba su da wani laifi wa ithman da kuma laifi wanda ya zamanto zunubi mubinan mabayyani wato fisabbi taurin zagi walgi bacci da rada da kuma wata arud lil afaif idza kharajna da kuma ainihin shiga mutuncin mata idan sun fita wato wani laruri ya sa sun fita sai a dinga maganganu akan su ba san me ya fidda su ba ko kuma wasu haka kawai dama ya suna kokarin su samo wa wato albura'ul aiba su ba wa wanda bai da laifi ma su nema masa laifi to irin waɗannan abubuwa wato suna da muni kware da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya je lahira ya je da hasana ya je da sayyi'a ya je da munana aiki da kyawawan aiki to me zai faru sai ya zamanto amma ya taba mutuncin mutane da yawa wasabba haza wa shatama haza wa akala mala haza ya taba mutuncin wannan ya zagi wannan ya taba dukiyar wannan hasana din sa kikkiawan nan za a dauka a biya masa bashi idan aka gama biya masa bashi ainihin mummunan suka zama suka yi rinjaye sama da kikkiawan sai a ce sai a gwada idan ya zama haka shikenan sai a ce masa to dama ga hukunci amma man khaffat mawazinuhu wa ummuhu hawiya shikenan sai saboda haka ya zamanto taba mutuncin mutane da haƙƙin mutane da abin da ya shafi matsayin rayuwarsu ko jininsu ko wani abin da ya zamanto na mutuncin su to ba karamin mummunan abu bane. Yanzu misali yadda kashe-kashe ya zamanto kaman wasa din nan, zamu ga kisan kai munin sa wurin Allah. Annabin Allah Annabi Musa mun karanta a suratul Qasas, rabiyan fada je rabiyan fada ya dan mangari mutum ya mutu, kaga hukunci ne kadai kuskure ne. Sannan kuma ya ce inni zalamtu nafsi faghfirli faghfar lahu, ya nemi a cewa Allah nayi kuskure a yafe mini, Allah ya ce mun yafe. Amma san da ya bar garin nan ba shiri ya koma Madyana ya je zauna wurin Annabi Shu'aibu, saboda salwantan rai guda daya yana Annabin Allah, yana manzon Allah, yana ulul azmi minar rusuli. Allah san da ya kama sunan sa sama da 130 da wani abu Qur'ani saboda matsayin sa wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Amma saboda ran mutun daya, wannan ya zamanto wasa ko sakaci da rayuwar mutane, wato ba abu ne da yake haifar da alfalu ba. Duk al'umman da suke wasa da rayuwar mutane, to duk waɗanda suka zamanto jagorori a wannan lokacin suna da mas'uliya, akwai nauyi na musamman akan wannan abun, musamman abubuwan da suke faruwa. Ta yadda idan wayanka ya bata yanzu, misalan ka je ka dauki pack din, aka je aka dauki wasu nambobi, aka je aka ba masu bincike, za a yi tracking a gane ina wayar take, ko ba haka yake ba? Idan motar ka ta bata kuma dama an sa mata wannan tracker din, duk inda take sai an ganta, kuma daga nan inda suke controlling za a iya kulle ta a kashi. Akwai wanda na san an saci motar sa yayi alatin shikenan, aka ce ba komai, da aka shiga cikin wannan system din ya aka ce masa ai gata nan tana nan ta dau hanyar daga Bauchi ne an fito, amma an biyo hanyar Darazo, amma suna wuri kaza suna wuri kaza. Sai aka ce to kara tsaye da ita a cikin daji, labari sai ta shigo, sun ta shigo cikin gari, duk wanda ya san wannan hanyar da za a wuce a tafi zuwa karin nan daidai wurin abin nan ya sunan sa gaban local government din nan, shikenan aka suka kulle motar, shikenan kuma akai alatin aka kama duk waɗannan. To waya ta bata a gane, mota ta bata a gane, sannan aka kama mutum kamar wani fiya wata ya waya kasa gane shi, wai ba san inda yake ba, ba san wanda suka yi ba. Waɗannan abubuwan akwai rainin hankali a ciki. Saboda haka in ma wani ya yi magana an ga kamar maganar ta yi zafi, wasu sun yi ta gunaguni, wasu na cewa bai abin da ya dace ba, ba maganar abin da aka yi ba abin da ya dace ba ne, a maganar da aka yi gaskiya ne, ai tuwo bai da wani suna, sunansa tuwo ne kawai. So in ka ce ƙasar nan ba matsala, ma kai din kana da matsala. In kuma ka ce waɗanda suke jagorancin ba su da matsala, to kai da kanka akwai matsala a cikin lamarinka, domin ba ma'asumai ba ne. Yawwa, kuma duk abin da ya ɓaci a musulunci yakan gyaru ne da abu uku. Abu in ya ɓaci zai gyaru da abu uku. Na farko, in abu ya ɓaci ilimi yake gyara shi, ba jahilci ba. A ƙasar nan muna da ƙwararrun masana harkan tsaro wadda duniya, ba Najeriya, duniya tana alfahari da su. Ana consulting ɗinsu akan matsaloli na duniya ma ballantana na cikin gida. Wannan mun san da haka. Na biyu, akan gyara abin da ya ɓaci ne da adalci ba da zalunci ba. Da adalci ba da zalunci ba. Sannan abu na uku, ana gyara abin da ya ɓaci ne da kyakkyawan uslubi ba da wauta ba. Yawwa, dole a yi zamanto an bi uslubi mai kyau ta wurin gyara ɗin. To duk waɗannan abubuwan da suke faruwa an san suwa suke yi, an san a ina ake yi, an san waɗanda suke wannan abu, kuma an sani, kuma an ce a mafaɗi suwaye da waye, an ce abin zai jawo rashin tsaro. To dama akwai tsaron ne? A dama akwai tsaron ne? To waɗannan abubuwa shi ne wato mu tsaya mu san ainihin ƙima da ɗan adam a cikin duk lamari. Allah ya ce wanda suke cutar da muminai maza da mata ba tare da abin da suka aikata da laifi ba, to sun ɗauki buhutanan, sun ɗauki kiran ƙarya wa isma mubinan da zunubi mai girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka ga a kisasi mun karanta a Bakara, ya allazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Akan wannan gaba din ya zamanto aka kawo hukunce masu yawa saboda girman ran ɗan adam, domin Larabawa suna cewa al qatlu anfalil qatli,
kisa shi yake kore kisa tunda wala kun fil kisasi hayatun akwai rayuwa a cikin kisa abinda ake nufi idan mutun ya san yayi kisan kai za a zo a masa hukunci kaga ya kashe wani shi ma an kashe shi maganar ta wuce to ba zai yi ba in bai yi ba kuma an raya mutun biyu bai kashe wancan ba shi kuma ya kubadar da rayuwarsa shi yasa kasashen da suka soke hukuncin kisa kaman kasashe 75 a duniya tun 1976 zuwa yanzu suke cikin matsalolin da suka kasa fita a ciki domin Allah da ya fi sanin komai alalahul khalqu wal amru shi ya halitta shi yake bada umarni shi yace ayi shi yace ayi to saboda haka wato lamari ne maras dadi wasu za su ga kaman cewa wai ba kyauta musu ba to in ba kyauta musu ba me za a musu a ci sun yi barna a ce sun yi abin kirki ai duk ciwon da ka san tiyata yake bukata a warke tiyata za masa a warke kawai in wani ya je baka ko wani shafe-shafe ka shafa kudinka ya bata sannan kuma ba za ka warke ba to matsalolin nan an san miyaya matsalan suka shigo kuma ta ina za a gyara su rashin a fitinkari abun ba wai abun nan bane ba wai abun ya fi karfi bane ganganci ne da interest da ganganci da kuma son zuciya wasu suna amfana da wannan abun shikenan shi kuma wanda yake amfana da rashin gaskiya yanzu mutumin da baya da gaskiya ko dan banga ya ga ya wuce a layi yace kaga shegun ai to da su da shi waye shegen ba shi ne mara gaskiya ba amma wucewa kawai in zai je ga irin su ai masu sa mutane ido saboda shi in ba rashin gaskiyan shi yana ga sana'arsa ta lalace to duk abin da suke faruwa nan an sai da suke faruwa sai dai kuma inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata Allah yakan yi wa mutane talala har lokacin da in ya kama su ba za su kubce ba to saboda haka mutum duk kowa ya san nauyin da yake kansa yayi kokari ya sauke nauyin da yake kansa a mutum ya bada a bada aikin waɗanda suka iya aikin su yi aikin kuma a ba su kayan aiki dama aiki a boku shine aiki ai a ce ga aikin ga kayan aikin ga mai aikin kuma duk ukun nan muna da su a kasar nan muna da wanda za su iya warware wannan matsalar ba maganan kokonto a ciki saboda haka a ba su su warware a ba su aikin kuma a ba su kayan aikin kuma su yi aikin da amana shikenan abun ya zama to tarihi gairi maktasabu faqadi tamalu butanan wa ismu mubina ya ayyuhan nabiy
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
نعم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ان ساكي داوا gidan shugaba sallallahu alaihi wasallam ce ya ayuha nabiyyu ya kai wannan babban manzo sahibul rifati mabucin daraja wanda kuma mai karban sako daga Allah tabaraka wa taala to kulli azwajika ka ga yawo matanka wadannan mata sune wadannan da yabo karanta a baya su wadannan guda tara wanda ya zamanto a in ka fidda Khadija wadda da mata ya wafati tun a zaman Makka in ka fidda Zainab bintu Khuzaima wato wadda ita kuma bata jima a gidan ba sai ta koma ga Allah to sauran wadannan guda tara ake magana akan su a wannan gaba wato da Sauda da Aisha da Hafsa da Ummu Salama da Zainab bintu Jahash da Ramla da Maimuna da Juwairiya da Safiya su wannan guda tara su ake magana ka ga ya musu kulli azwajika wa banatika ka ga ya ƴaƴanka mata Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa mata guda hudu ne babbar su ita ce Zainab daga Zainab sai Sayyida Ruqayya daga Ruqayya sai Ummu Kulthum daga nan sai Fatima ita ce karamar su to wannan su guda hudun wato karamar su a shekaru fa ba karamar su a martaba ba nawa sai zamanto a suwar nan guda hudu to sune ayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zamanto Ruqayya da Ummu Kulsum su ne waɗanda Sayyidina Uthman ya aura radiyallahu ta'ala anhu. Ita kuma Sayyida Zainab dama ta auri Sayyidi Abul As wadda ita shi ta aura kuma har suka samu haihuwa, sannan kuma tana da ya Umayma, ita ce ma wadda hadisi ke nuna cewa wata ran in tana sallah, in manzo Allah yana sallah yakan dauke ta yana rike ta, in zai yi ruku'i sai ya ajiye ta, in yayi sujada ya dago ya rike ta, ya jikar sa ce Umayma. Sayyidina Ali ya aure ta bayan wafatin Sayyida Fatima. Sayyida Fatima kafin ta wafati ta ce wa Sayyidina Ali ta amna masa wasici cewa bayan ta ya auri Umayma. Yawwa, to dama a ka'ida in zaka in akwai dama ka auri yar kawunka ko yar babbanka, to in ba a yi auren ba, in ta haihu za a yi auren yarta, to akan wannan tsarin ne ya auri Umayma, wato bayan wafatin Sayyida Fatima radiyallahu ta'ala anha. To wannan su ne guda hudu wanda su ƴaƴansa ne sallallahu alaihi wasallam, ƴaƴansa mata. Wani sa'il mu'minin kuma ka gaya wa matan mu'minai yudnina alaihinna min jalabibihinna, wato wannan su saukar da yadin abin da ya shafi tufafinsu wadda za su rufe jikinsu gaba daya, fawqal himar, sama da abin da ya zamanto mayafi, walizar da abin da ya zamanto gyauto, a samu kuma rida'u, abin da za a rufe kai wadda zai zamanto an samu cikakken kariya kenan. Wato abin da ya faru a nan, su mutanen Madina a farkon lamari gidajensu kuntatattu ne, ba a yin makewayi a cikin gida, ba a yin makewayi a cikin gida. So adatan yawanci mata sukan fita ne su je biyan qada'ul hajansu a waje, amma da daddare daga bayan isha'i hakan yake faruwa. To akan haka ake tafiya. To wata rana sai Sayyida Sauda bintu Zam'a sai ta fita cikin bayan isha'i, sai Sayyidina Umar ya gane ta, duk da dai ga cikin dare ga bakin kaya, amma kuma sai ya gane ta, sai ya ce mata Sauda, ce na gane ki. To an ce Sayyidina Umar ya yi haka ne saboda Allah ya kawo hukunci akan abun, domin shi kullum yana cewa abun baya masa daɗi, wato akan irin wannan tsarin, wato ta wurin fita din, kuma ana son in za a fita din ya zamanto an yi fitan da za a iya bambance wannan wato ya ce wannan kuma baiwa ce. Akwai wasu waɗanda su kuma marasa gaskiya a wannan lokacin, waɗanda idan matan sun fita daga irin shigan da kika yi za a iya ganewa cewa in ke ba matar aure ba ya bace ke baiwa ce, sai su dinga musu magaganu marasa alfalu. To sai Sayyidina Umar yayi haka, yayi wannan magana. To bayan haka sai aka saukar da waɗannan ayoyi akan maganan in ma za a fita, wato a yi fita da cikakken sutura wadda za a rufe jiki, sannan za a rufe fuska, a ji abu da za a yi na bukata na ainihin qada'ul haja, sannan a dawo. To wannan akan maganan Sayyida Sauda ce bintu Zam'a, wadda ita dama Sayyida Saudatu bintu Zam'a tana daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda ko aikin haji ba su taba zuwa ba, domin ita lokacin da ake ta zuwa a yi haikin haji a umra a je a dawo, ta ce ita ba inda za ta je, ta tun da Allah ya ce wa karna fi buyuti kunna, ku zauna a ɗakunanku, ta ce to ita ta zauna ba inda za ta je. Ita ba taɓa haikin haji ba, ba ta taɓa zuwa umra ba, ita tana nan Sayyida Sauda bintu Zam'a. To wannan akanta ne aka saukar da wannan aya, wato wanda ya zamanto aka samu wannan hukunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalika adna, wannan shi yafi kusa, an yi urafna, ya zamanto an gane su cewa bi annahunna hara'ir, a cewa su ƴaƴa ne fa ba bayi ba, wato fala yuzaina, kai zamanto kada an cuta musu, wato ta musu mummunan zato ko kuma ta bijiro da wani abun da bai dace da matsayinsu ba, wato kamar yadda Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi magana akan ainihin ita Sauda, wato don a samu mafita. So da dama Sayyidina Umar yana da abun da ya kira muwafaqatu Umari, wato wuraren da in ya ji abu bai masa ba ko yayi magana akan abun sai ga aya ta zo akan wannan abu, wurare da dama ya faru, ko abun da ya faru ana shiga gidan manzo Allah, a shiga a fita, a shiga a fitan nan, ai ya ce Allah ka kawo mana karshen wannan lamari, a ce kowa zai shiga ya fita, duk da aja a haka din gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai su iyaye ne mata a cikin gidan, sannan kuma shi kuma dama annabi fi ummatihi kal abi fi darihi, da annabi al'ummarsa kaman uba ne a gidansa amma da abun yaji bai masa ba haga a karatun mu naje sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar cewa to shikenan ga hukunci yazo ko ma an kira ku ku shiga ai walima a gidan kada kowa ya shiga gidan sai an gama abinci in an gama abincin kuma an ci a tashi a tafi kada ai hira wannan dai yana daya daga cikin wuraren da aka yi muwafaka sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yaji abun bai masa dadi ba kuma aka saukar da aya wanda ta zamanto aka samu waraka akan haka wa kana Allahu ghafuran Allah haka yake wato mai gafartawa ne lima salafa ga abun da ya zamanto ya gabata a cikin abun da suka aikata wato min hunna fi tarki sitri wato taurin barin sutura da wato ta sa wani kariya rahiman ko mai jin kai ne a gare su saboda wato sa wannan sutura din kiyayewa ne ga maslaha na ainihin addini shi kowanne lokaci addini yana kokarin yayi abun da ake kira darul mafasid kafin ayi jalbul masalihi wato a tuwo shi kafan da zai zamanto fitina kafin abu da kafan da za a samu amfani yawa to domin in ba to shi kafar fitina ba so da dama abubuwa da dama sai zamanto wato sun lalace to wannan shi yasa wannan aya ta zo ta yi magana akan wannan hukunci na'am la illa min tahi
la illa yantahil munafiqun walladhina fi qulubihim ma'adun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila
na'am la illa mintahil munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la illa mintahil munafiquna wadannan munafikai da suke zama a Madina suke ainihin abubuwa na munafircin nan wanda suratul tauba ta mana bayani mai fadi akan janibin munafikai saboda ita ce sura ce wadda ta bude asiran munafikai kware da gaske to Madina garin abin da yasa yayi wahala an hadu akwai munafikai a Madina zaman Makka ba munafikai yawa to shi hidima da munafiki a cikin lamari yafi wahalarwa to sai zamanto a Madina Shehu Jibril radhiyallahu anhu yana cewa a Madina akwai mutum 300 maza dukkan munafikai ne akwai mata 170 dukan su munafikai ne ko maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya Huzaifah ibn al-Yamani sahibu sirri rasul wanda ya zamanto yake rike da asiran wannan al'umma wato shi ya san su gaba ɗayan su a cikin su wato dukkan su ya san su saboda haka an ce har sayyidina Umar yakan tambaye shi Huzaifa a cikin wannan list din munafikan nan dai ba sunana a ciki ko ita ba ka ci shi kadai ne ya san abu wato saboda shi kusancin su da Allah ba sa sakewa shi wanda ya san Allah ai baya wasa da halaran Allah tabaraka wa ta'ala kamar a gida ne zaka ga manyan yaya ai su suka san mai gidan amma irin yan kanana din nan wanda su ba su san ba su da tamyizi to ba abunda duk abunda ba zai hadu ba ma za su iya hada shi yawa to wannan sai ya zamanto shi yasa zaman Madina ya zamanto zama ne mai wahala kware da gaske wallazina fi qulubihim maradun da kuma wadanda akwai rauni a cikin zukatansu da akwai ainin ciwo wannan shi ciwo shine dhuful imani wato rauni na imani aw fujuru ko kuma ayyuka na ainihin ma fasikanci wato wahubuz zina da abubuwa da ya zamanto so na ainihin fasikanci na zinace Allah tabaraka wa ta'ala ce akwai irin waɗannan ɗaiɗaiku a cikin Madina saboda haka kai wal murjifuna fil Madina da waɗanda suke ainihin raurawar da zukatan mu'minai bil akhbari su'i wato da labari na ƙarya labari na maimuni a zo a ce ai mun samu labari za a zo a rufe garin nan za a kawo hari mutane hankalin su ya tashi shikenan a ce ai mun ji labarin abu kaza wanda kuma duk maganan ba haka take ba magana ya hada magana mara kan gado ba tarbiyyar musulunci bane yanzu a zamanin abubuwan da ake kiran su wato menene social media din nan ya zamanto ruwan dare wani ya samu labari wanda ba a tantance ya ingancin maganan ba shikenan wani kuma sai ya saki turawa gaba, wani shi ma ya samu sai ya saki turawa gaba. Ana ta ainihin wato daidaita maganganu marasa alfalu, wasu maganganu da za su cutar a tsaro, wani abin da zai cutar a cikin mutuncin mutane, so da dama haka yana faruwa. To duk magana in dai ba a tantance ta ba, to kara kai ta gaba. Yawwa, sai ai tawakkufi, in ja'akum fasiqun binabayin fatabayyanu. Idan labari ya zo muku, to ku yi bincike. An tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma faltum nadimin. Kada taurin sakaci ba ai binciken ba ya zamanto wasu mutane sun cutu a bisa jahilci, ko wayi gari kuna nadama. Ai wallahi ba mu dauka abun haka yake ba. A'a, babu maganar nadama, a tsaya ai bincike a tantance. To saboda ko da suke aidin jefa tsoro da raurawa a cikin wadannan zakatan wadannan mu'minai fil madina, wato a garin Madina, bi kaulihim kad atakumul adu, na cewa ce ai ga makiya za su shigo wannan gari, wasaraku za ka yi sun zo ma za su mai da ku fursunonin yaki, kai za su kashe ku, za su tarwatsa ku. Yace duk wadannan labaru ne al akhbaril kaziba, maganganu marasa kan gado, maganganu na karerai. Wata rana an ji wani kara cikin dare, aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya fita ya zaga garin Madina, ya je ya dawo, ce kowa ya kwantar da hankalinsa ba komai sallallahu alaihi wasallam. Eh, to wannan haka abun yake. To saboda kan akwai wani abun da ake gani ma ya zamanto ana da kokonto a kansa, to me ya kamata ayi bincike akai, wato don a tantance me ke faruwa. Allah tabaraka taala ya ce lanugriyannaka bihim, da sannu zan ainihin sallaka ka akan su, zan baka iko akan su, bi ijla'ihim, wato na aci a kore su, su bar wannan wurin da duk wani abun da ya dan farar da su. Wato munafikan Allah zai tora musu asiri, Yahuda wanda suke da hadaka da su waɗannan munafikan, su ma irin banu Nadir, irin banu Qurayza, su ma za a zo a dau mataki akan su kamar yadda abun ya kasance. Summa la yujawirunaka illa qalila, safiha illa qalila, sannan baras kasance sun makubce ka, bimana ay la yasakinuka, wato baras zauna fiha a cikin Madina tare da kai ba, illa zamanan, ya illa zamanan aw jiwaran qalilan, sai dan lokaci kankani, ko kuma sai abin da ya kasance dan zamani wanda dan kadan. Wato bayan haka sai a fitar da su da wadannan garuruwa din, wa daga wannan gari, saboda ya zamanto an samu a maslaha da manfa'a. Jefa tsoro a zukatan mutane haramun ne, saboda haka shi dan adam ka jefa masa tsoro, wato ya takhwifi kenan, ka tsorata shi, fitina ne. Akwai wanda in ya hadu da tsoro, wannan tsoritan kadai sai ya halaka. Idan ka jefa mutum ka daga masa hankali ya tsorita, ya samu wani irin shock, daga wannan sai ya mutu, ko kuma ya samu paralysis, wani gefen jikinsa ya dauke ya barka wuta, to ai an cuce shi. Saboda haka ya zamanto duk abin da zai zamanto fitina, zai zamanto an tsorata halitta, an tsorata mutane, to ai ya zamanto ake wato kiyayewa akan wannan janibi. Mal'unina,
mal'uni aina ma sufifu ukhidu wa qutilu taqtila.
Na'am, mal'unin aina ma sukifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Allah tabaraka wa ta'ala ce waɗannan da ba za su zauna ba fa, wato waɗanda an ba za su zauna tare da kai ba, ai la yujawirunaka illa qalilan, dinnan ai za su fita ne, yakhrujuna mal'unina, za su fita ne suna halin cewa ababil la'anta, Allah ya nisanta su daga rahaman Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan kuma za su kasance cikin wannan wato mubidina an rahmatillahi, an nisanta su daga rahaman Allah tabaraka wa ta'ala. To ai ko a hissan ma sun rabu da rahama, sun rabu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutum yana Madina, aka kore shi a Madina, ai kaga ya hadu da fitina, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato wasu daga cikin sahabbai da suka yi hijira, amma kuma kalamul qudrati ta rubuta musu, sai Allah ya karbi rayuwarsu a Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta ta'assufi, yayi ta wato nuna damuwa akai, yace Allahu akbar, ai duk wanda suka rayu suka abin nan ya sunan su, suka zauna a Madina har suka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala, zan zamanto musu shaida, zan zamanto musu mai ceto, zai zamanto musu ka dinga fadan alkhairan da ake samu a cikin garin Madina idan mutum ya yi wafaci a Madina. To wannan sai zamanto an nisanta su da Madina ai an nisanta su daga Rahama aina ma su kifu wato duk inda kuka same su ukhizu wa qutilu taktila wato a rike su bi ma'ana a kama su wa kashe su taktilan kisa saboda kasancewan su sun zamanto fitina a cikin janibi na addini wato zaman su da mu'amala da su bai da wani ainin alfalu bai da wani abin da zai bayar na abin da ya shafi amfani a cikin ainin sha'ani na wannan al'umma na sunnatullahi
sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa lam tajid li sunnatillahi tabdila
na'am sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa lam tajid li sunnatillahi tabdila sunnatullahi wannan hanya ne na Allah tabaaraka wa ta'ala ay sanallahu zalika wato Allah tabaaraka wa ta'ala ya sunnanta wannan abun sunnatan tafarkin sa ne wato al'ummatai da suka gabata haka ake yi in an samu wadanda suka zamanto fitina ne a cikin al'umma to sai a ware su domin shi me yasa ake ware abubuwan da suka zama cututtuka masu saurin kama wani saboda a takaita abun a killace abun a gabayan sa to duk wanda suka zamanto fitina ne an san su tun ba a je ko ina ba don an dauki mataki akan su shikenan an samu waraka an samu ainin wukaya kariya kuma an samu waraka daga cikin wannan matsala din fil ladina khalu min qablu daga al'ummatai magabata wanda suka shude wato fi kadli munafiqihim wato ta wurin kashe ainihin munafikan su almurjifina lil mu'minin wanda suka zamanto masu jefa tsoro da raurawa zuciyar waɗanda suke mu'minai walan tajid li sunnatillahi tabdilan kuma ba a samun musanyawa ko jirkitawa daga abin da ya zamanto tsari na Allah tabaraka wa ta'ala wato haka abun yake saboda haka ba sabon abu bane sunna ne na annabawa waɗanda suka gabata kuma sunna ne ya zamanto tafarki ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dauro a kansa na'am
yas'aluka an-nasu an-sa'a qul innama ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba
na'am yas'aluka an-nasu an-sa'a qul innama ilmuha indallahi wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba Allah tabaaraka wa ta'ala ce yas'aluka an-nasu mutanen makka suna tambayanka wato in an ce annasu anan mutanen makka ahlu makkata istihza'an saboda izgilanci awil yahud ko kuma yahudawa nan kuma ta'annutan tambaya ne na ta'annutanci wato ba wai ba su sadi bane sun san cewa hidimar tashin kiyama yana cikin abuwa mugayyabat wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya boye la jalliha li waqtiha illa hu wato sai su tambaye shi a makka sai zinga tambayansa ya rasulullahi yaushe ne za a tashin kiyama a wani shekara kenan a wani wata a wani rana abinda suke nema a gaya musu kenan wannan sai zamanto aisa lokacinsa suna tambayan ka kan tashin kiyama kai mata ta kunu yaushe za ta kasance qul innama ilmuha indallah Allah ya ce ka gaya musu sanin wannan lokacin yana ga Allah tabaaraka wa ta'ala lam yutalli alaiha nabiyyan mursalan wala malikan muqarraban wato wani daga cikin annabawa wanda suka zamanto manzanni ko malaika makusanci Allah bai tsinkayar da shi yaushe ne tashin kiyama ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan bada ammara wato abubuwa na alamomin tashin kiyama in kun ga abu kaza da kaza to kiyama ta kusa in kun ga abu kaza da kaza kiyama ta kusa akwai irin waɗannan abubuwa da yawa wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan su su maganan nagata salihu su maganan yajuju wa majuj su maganan ainihin karewan amana a bayan kasa dauki adalci tausayi ya kare da abin da ya kama da haka to waɗannan abubuwa suna nan akwai waɗanda suka zamanto manya akwai kuma waɗanda suka zamanto kanana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi na Tirmidhi cewa mutane nan gaba kadan za su zo kafin tashin kiyama sai ya ci alal nas sanawatin khadda'at za su zo cikin wasu shekaru na yaudara yu'taman fiha al-kha'in wa yukawwanu fiha al-aminu a lokacin sai an yadda da mai ha'inci sannan ayi musu wanda yake da amana sannan a karbi makariyaci a matsayin mai gaskiya a kuma kariyata mai gaskiya wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma a lokacin mara kunya fasiki a cikin al'umma shi yake zamantowa harshen wannan al'umma din wato ya zamanto shi zai je wakilci a wakilcin nan kuma shi zai je ya zamanto duk abin da yayi a madadin ku yayi kamar yadda da yanzu abin da yake faruwa a hada da waɗanda suka zamanto la yu'minuna da la yaqiluna da la yafqahuna ya zamanto shikenan daga ƙarshe an taru to wa zai hana wani wa zai gyara wani tsakanin la yu'minuna da la yafqahuna da la yaqiluna to yawanci kuma idan ka dubi yadda tafiyar take musamman a wannan irin gaba na batun abubuwan siyasan nan sai ga irinsu sune saboda haka ba maganan kusancinka da Allah shi zai baka wannan kujeran ba maganan tausayinka an dubi irin ayyukan da kai na ainihin a tausayawa al'umma da hidimar al'umma ba a wato nan ba ne kawai idan ka yarin jaye abokin takaranka da wasu kuriwo shikenan abun shikenan duk yadda yake koda kai din kai ne wanda ya zamanto mai daraja mai nasaba mai mutunci mai asali shi kuma wancan wani ne kawai wani radi'i ne wani can ainihin ba kowa bane la'imi wani can gefe wanda ba kowa ba komai ba amma sai ga abun ya koma hannunsa Allah tabaraka wataala yake cewa aina masu kifu uki zuwa kutulu taktila sunnatullahi fil ladzina khalaw min qablu wa lan tajid sunnatullahi tabdila yas'aluka an-nasu an as-sa'a qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba me sanar da kai cewa lokacin tashin kiyama ai yazo kusa ai tujadu qariban za a same shi nan kusa wato shi Shaul Islam radhiyallahu anhu a tafsirin wannan aya yace duk inda Allah tabaaraka wa ta'ala yace masa manzon Allah wa ma adraka to wannan abin da aka gaya masa din za a masa bayanin sa amma duk abin da aka ce wa ma yudrika la asla sa'at zukunu qariba da irin makamantan su to wannan abin yana nan maktumun fi ilmil ghaibi ba za a bayyana shi ba to wannan haka abubuwan suke tafiya muna ga saboda lokaci duk da mun zo kusa da ƙarshen sura za mu kwana a wannan gaba insha Allah gobe in Allah yayi sai mu tashi a ainihin aya ta gaba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa adalla musaira Allah ya dafa mana Allah ya bar mu da annabi sallallahu alaihi wasallam gyara mana lamuran mu
amin amin sai wasu tambayoyi da lafiyo wanda yana tambayar malam da fatan ka shawara lafiya don Allah malam menene matsayin wanda yake azumi baya sallah
to yana azumi amma baya sallah to ai wannan ya yi abin da bai dace ba dama tun farko shi sallah din shine bambancin tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba saboda haka musulunci kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-farqul ladhi bainana wa bainahum as-salah abin da ke bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sallah ne faman tarakaha faqad kafara wanda ya bar sallah sunansa kafiri in ji manzon Allah saboda haka in za a yi azumi ake samun sharadi guda shida dole mutum ya zama musulmi abu na farko kenan dole ya zamanto mukallafi ne baligi biyu kenan dole ya zamanto mai hankali ne ba maras hankali ba sannan dole ya zamanto mai lafiya ba maras lafiya ba dole ya zamanto kuma yana mazauni ba matafiyi ba saboda fa mun kana minkum maridan aw ala safarin faidatu min ayamin ukar sannan dole a samu tsarki cikakke in mace ce tana haila ko biki sai ta ajiye azuminta saboda haka maganan yana azumi baya sallah ya gyara karatun ya bar abin da ya zamanto ya mai da shi musulmi din saboda haka duk wanda baya sallah shi ba musulmi bane idan ko musulmai suka haife shi ko waye ma ko daga ina ya fito abin da ake nema kawai ya jaddada musulucin sai inganta ta ya zo ya ci gaba da azumin sa to shi dai Khadir akwai dama maganganu a kansa amma dai abinda mu muke kai dama an samu al-lamari muktalafun fihi to don wani ya dauki wani barya wani kuma ya dauki wani ba a zargin juna a ciki abinda Shaikh Jainul Abdullah ya ga bana jahirul ma'ani cewa shi Khadiru waliyi ne ba annabin Allah bane, domin inda annabin Allah ne da a cikin da'iran nubuwa da annabi Musa ya san shi. Yanzu kana minista a Najeriya, akwai ministan da baka sani ba? Babu. To saboda haka shi Qur'ani kuma yace mana abdan min ibadina, bawa daga bayinmu, ba nabiyyan min anbiya'ina ba. Yawwa, to shi yasa aka fi maganan cewa yana daga cikin waliyai ne, ba annabawa ba, irinsa irin su Luqman da makamantansu. Sannan kuma maganan yana raye, haka ne yana raye. Akwai wadanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shahid da su ma'ul hayati, wadda suna nan, suna ma zuwa aikin haji, suna haɗuwa da juna irin annabi Ilyasu da sauransu, ana haɗuwa da kuma da su yi sallama da juna, su yi wa juna aski, na askin bayan wato na sesaye ɗin nan. To haka yana faruwa, kuma haka abin yake.
Sai wanda ta kada kuma yana da kuma wannan da ya yi wani yayin sa'a da iyayen mu da shirin mu gaba daya. Allah ya gafarta musu, kuma yara kuma Allah ya shirya da su. Sai dai ta kada kuma yan agajin jawabi na su isa da suka rubuto cewa su fara ɗiban sabbin yan agaji ga wanda yake sha'awa ko shi ko saya a yansa, saboda a tabbata wannan ayyuka na dai
da alhamdulillah. Allah ya dafa mana, Allah ya bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya biya mana bukatun mu hissan wa ma'anan, Allah ya tsaya mana cikin dukkanin lamura, Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana, Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ya ba mu gwaggwaban falala a wannan wata, abinda ya mazamanto mana barazana na ƙarancin aminci da ƙarancin yalwa, Allah ya ɗauke mana. Alfarma Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma'ul al-Fatih bima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الدار العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.